matasa miya da alkhairi karbiya da zamba.
Masu sauraro assalamu alaikum, sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Rima Abdullahi, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna ci gaban da ake samu a fannin basirar artificial intelligence a Turanci, musamman maganin sabuwar basirar da attajirin dan kasuwa Elon Musk ya kirkiro, wato XAI, da wani kwararre a sha'anin kimiyyar computer da lissafi, ta yadda za a samu daidaituwa a fannin amfani da ire-iren waɗannan basira ta yadda ɗan adam ba zai cuci kansa ba. A ranar Laraba ne Elon Musk ya kaddamar da nasa kamfanin basirar XAI a wani mataki na neman yin gogayya da kamfanin OpenAI, mamallakin basirar ChatGPT. Basirar da a baya attajiri Elon ya bayyana a matsayin wani shiri da yake zargi da nuna son kai a siyasance da kuma rashin da'a. Shin menene aikin kaddamar da basirar kamfanin XAI mallakin Elon Musk ke nufi ga sauran kamfanoni kamar ChatGPT na OpenAI? Waɗanne alfanu da illoli ke tattare da samun ƙarin kamfanonin kire-kiren basirar ga al'umma? Ga ƙwararre a sha'anin kimiyyar computer da lissafi da bayani.
Sunana Hamid Abdulmalik Al-Hassan, background ina computer science and mathematics, kuma ɗaya daga cikin ɓarayin computer science da mathematics inda nake aiki a kai shine wannan artificial intelligence, wato AI. Game da tambayan da kake yi akan kamfanin da Elon Musk yayi, wato XAI, Elon Musk ya ce ya kirkiro kamfanin don ta yi gasa da kamfanonika da suka riga suka gabata kamar irin su ChatGPT hanyar AI din ake cewa generative AI. Wato generative AI shine tool da yake iya misali generating abubuwa da kanshi, misali zaka iya mai tambaya sannan kuma ya baka amsa akan tambayar. So shi ya ce zai kirkiro wannan kamfanin ne don ta yi competing da wayancan, amma competition din ne har yanzu ba mu san takamaiman ta wace nahiya competition din za ta kasance ba. Sannan kuma game da maganan tattalin arziki na Afirka ko kuma na duniya gaba ɗaya, wato akwai ijabiyat kuma akwai salbiyat, wato akwai positive aspects kuma akwai negative aspects. Positive aspects din shi ne wato bayanat da kuma ma'lumat za su kasance abundant. Mutum yana neman wani information ko kuma yana neman wani data zai iya samun wa'innan data da sauki sannan kuma da wurwuri ɗaya kenan. Sannan kuma na biyu zai taimaka wurin sa ayyuka na yau da kullun da ake yi a nahiyoyi na daban-daban ya kasance cewa ayyukan nan sun zo mana da sauki. Misali yanzu idan mutum yana so ya san yaya ita iktisadi ta ƙasa ko kuma ta Afirka ko kuma ta Najeriya take daga misali a ce 2009 zuwa yanzu, ba sai ya je ya shiga Google ya yi ta wahala ko wani abun nan ba, kawai kana tambayan AI zai iya fito ma da shi kuma ya tsara ma shi yanda ma baka ma tsammani. Misali kaga wannan zai iya cewa mutum ya san yadda za a yi projecting kanshi zuwa nan gaba ya ga me ya kamata ya yi a nahiyar iktisad, misali wato shine economics kenan. Sadiyat din kuma shine wato shi kwakwalwa na dan adam yana buƙatan kullun ya kasance cewa yana aiki, ba ma kwakwalwa kadai ba, ɓarayin jikin dan adam yana buƙatan kullun ya kasance akwai nau'in attisai ko kuma exercise kamar yadda malaman lafiya suke faɗa. A nahiya ta biological evolution misali, malaman evolution sun yi magana akan cewa idan ya kasance cewa ɓarayi na jikin mutum ya daina amfani da shi zuwa wani lokaci, za a iya samun nakasa ko kuma a sami mutuwan wannan ɓarayin. Misali a ce in mutum ya daina amfani da hannun shi, hannayen za su iya kasancewa babu shi. To kamar haka shi ma ƙwaƙwalwa yana buƙatan attisai, yana buƙatan yau da kullun kaɗan shiga kaɗan yi karatu kaɗan yi tunani da kanka kai wani abubuwa. Wato hakikanin gaskiya wannan AI tools din da ake fitowa da shi, mutane da dama za a samu kasa wurin amfani da kwakwalwa. Gaskiya wannan magana ce wanda shi kanshi ma Elon Musk ina jin yayi magana makamancin haka, sannan kuma yayi wasu maganganu ma kusan da yake nuna cewa shi baya ma tare da wato wannan AI din. Amma kuma sai kuma gashi nan yazo yanzu ya shiga kasuwa yana so yayi gasa da wayannan kamfanoni. Kin ga kamar lokacin da aka samu Google an samu nakasa ta wurin fagen ilimi sosai, saboda maimakon ɗalibai a ce suna zuwa su yi field research a yawansu abubuwa da sauransu, sai ya kawo mutum kawai sai ya shiga Google sai kawai ya rubuta tambaya Google ta bashi, shi kuma ko ma dubawa ma ba zai tsaya ba, kawai zai copy ɗin shi ya paste a paper kuma ya bayar
wani abu da ke kara sanya fargaba a zakatun kwararru a fannin ilimi shine daidaituwa wajen amfani da basirar AI ba kakkautawa da matasa ke yi kuma wasu suke dogaro kacho kan ga bayanan da suke samu a ciki ba tare da yin kari rage ko nazari akai ba inda Malam Hamidu yayi karin bayani akai
kamar yadda malamai musamman malama addini suke magana suke cewa ilimi kamar magani yake shi kuma magani akwai yadda ake ainihin wato bada shi ko baka ba in aka bada shi yayi yawa misali zai iya kawo illa kuma yayi kadan shi ma zai iya kawo illa mafi kyawun shine ya kasance a tsaka-tsaki haka to shi ma wannan ilimi na AI ko kuma wannan wa'annan wato tools din AI ne suka fito din nan su ma kamar magunguna ne dan mutum yayi amfani da su fiye da yanda ya kamata za a iya samun matsala sannan kuma mutum kuma a wannan lokacin da ake ciki ba zai iya cewa zai guje su gaba ɗaya ba hakikanin gaskiya a yadda ake samun malaman lafiyan jiki da suke irin su public health da suke faɗakar da mutane yadda za a sarrafa magani da yanda za a sha magani da sauransu gaskiya ne a ra'ayina ina ganin ya kamata a samu waɗanda su ma za su dinga yin faɗakarwa ga mutane ga al'umma gaba ɗaya ta kafofin yaɗa labarai da kuma yanan gizo don mutane su san illoli da za ta iya biyowa baya idan mutum ya sallama gaba ɗaya ga AI sannan kuma rashin bibiyar shi ma zai iya jawo illoli a wannan zamani da muke ciki saboda ba za ka iya guje mishi gaba ɗaya ba wato hakikanin gaskiya ya kamata mutane su yi kokari wurin tabbatar da cewa ba su mika wuya gaba ɗaya ga waɗannan tools ɗin AI ba ya kasance cewa waɗansu bahasi da mutum zai yi misali waɗansu lokutan ya yi kokari shi da kanshi ya zauna ya bi diddigin abubuwa misali in akwai bahasi na makaranta ko na doctorate ko na masters haka yadda ake yi daɗin nan a shiga cikin library a shiga wannan takardar a fito a shiga wancan littafin a fito da sauransu to wannan yana matukan taimakawa dan adam sosai wurin kwakwalwa da tunanin shi da sauransu
ga kuma ƙarin bayani a game da batun yadda wasu matasa ke danganta basirar AI da kwakwalwar dan adam
eh gaskiya kan matasa kusan ma kaman in ce sun sallama saboda ni yawanci abin yana bani mamaki yanda mutane suke kururuta shi AI din saboda hakikanin gaskiya har yanzu AI bai kai yadda mutane suke tsammani ba wayansu mutane har suna gani kaman ya kai matsayi na yadda zai iya gasa da kwakwalwar mutum wato har yanzu ba a kai wannan matsayin ba har yanzu in aka ce cikin kashi 100 na abin da ake ganin ya kamata AI yayi har ya kawo matashin da za a iya cewa yana gasa da dan adam har yanzu ina jin ko kashi 1 daga ciki bai gama ma a cikawa ba sannan kuma za a samu lokaci da dama kafin gaskiya a kai wannan matsayin saboda kwakwalwar dan adam ba karamin abu bane sannan kuma duk wani abin da AI yake yi yanzu misali ChatGPT ka je ka rubuta wani abu ka yi tambaya ya bata amsa ai yana amfani da rubuce-rubucen da aka yi a internet tun da aka sadar da internet zuwa lokacin da aka kirkire shi ba wai shi da kanshi bane yake kirkiro wai su maganganu da sauransu a'a rubuce-rubucen da ƴan adam da ni da ke da kowa tun da aka kirkiro internet zuwa yanzu da shi yake amfani baya tunanin nashi na kanshi saboda haka bai kai ma wannan matsayin da mutane suke kuruta ba saboda haka ya kamata matasa su maida hankali su fahimci cewa ba wai sallamawa AI ake so a yi gaba ɗaya ba ana so a samu daidaituwa ne sannan kuma su dinga kokari suna tuntuɓar magabata suna tambayan su akan harkoki na ilimi misali yanda ya kamata a nemi ilimi da hanyoyin da ya kamata a ba a nemi ilimi da sauransu
alƙalman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa basirar AI ya samu karɓuwa sosai a fannin kasuwanci aikin ofis sarrafa matakai inganta sabis na abokan cinikayya inganta tsarin fitar da saƙonni a kafofin sada zumunta da kuma tantance bayanai da sauransu inda masana suka buƙaci a daidaita yanayin amfani da basirar don kare cigaban tunanin ɗan adam to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alheri mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam
ba ta nan ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba ta rike